Ya Allah, ya Allah, na roka. Allah ni kai ne na roka baro kika tong to hui ba. Ku jamaha tambaya ni keda. Ku jamaha tambaya ni keda.
Namiji shine kan gida. To amma yana da muhimmanci sosai mace ta bada gudumawanta 100%. Saboda tafiyar da sha'anin iyali.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Wani bincike da aka gudanar kwana-kwanan nan a Najeriya na nuni da cewa mata da dama suna fama da ciwon damuwa da ke shafar lafiyar kwakwalwarsu sabili da rashin bakin magana a yadda lamura ke gudana a gidajen aurensu. Lamarin da ke shafar zamantakewa tsakaninsu da mazansu da kuma yaran da ke tsakaninsu. A yau, shirin domin iyali zai fara nazarin wannan lamarin da nufin ganin an samu maslaha tsakanin ma'aurata. Wakiliyar jihar Plateau Zainab Babaji ta haɗa kan masu ruwa da tsaki da suka haɗa da Farfesa Murna Ahmed ta Jami'ar Jos da 'yar gwaggwarmaya Aisha Aliyu Usman da kuma Hajiya Salma Muhammad, sai kuma magidanci Farfesa Ali Ahmed Difa, waɗanda suka haska fitila kan rawar da mata ke takawa a gidajen aurensu da kuma rawar da ya kamata maza su taka don ƙarfafa musu gwiwa. Farfesa Murna ta fara da bayyana yadda ake cuɗani in cuɗe ka tsakanin ma'aurata.
Namiji shine kan gida. To amma yana da muhimmanci sosai mu gane cewa mace ya kamata ta bada gudumawanta 100%. Saboda tafiyar da sha'anin iyali. Domin haka din shine zai sa ita ma ta yi rawan gani kuma ya bata baki da gurbi a cikin iyalin. To amma kaga in bata bada komai ta zauna kawai cewan a namiji shi zai yi komai, bayan da ma ganin cewa ita bakinta an manne shi, to shi ma namijin fa za a zuba mishi irin kayan da watakila ba zai iya daukawa ba, a ƙarshen ta gaba daya iyalin sai ta rugurguje.
To amma kuma a baya sai ana ganin kaman kuma ta kun fita allaka irin waɗannan na waya ma su maza, me yasa kina ganin kaman ya kamata a ce mace ma a ce tana aiki ita ma ta kawo kudin ta a cikin gida domin a sarrafa abin da za a yi?
Eh, to shi rayuwa kin san Bature yana cewa is dynamic. Ya kamata muna ganewa da irin abubuwa da ke tafiya a zamani, sannan kuma mu san inda muka tsaya a cikin abin da ke tafiye. Ana misali yanzu kin ga cikin shekarun nan da suka shige har zuwa yanzu, maza da yawa damuwa ya dame su. Mutane maza da yawa suna ta mutuwa, harkar rayuwa ya zama da wahala sosai. Ɗaya daga cikin dalilan shine gaskiya ɗawainiya yayi musu yawa, kuma waɗansu su ba su da ƙarfin da ya kamata da zai ba su iko su iya fitar da ko kuma a ce su biya buƙatun duk abin da iyali ke buƙata. Kuma yanzu kin ga gashi nan profile din mata yana tashi sosai yanzu, sai ki ga mace Allah ya bude mata kofa, kasuwanci ta sa hannu, ki ga tana da abubuwa, sha'anin ilimi ne mace ta shiga, ki ga tana ta tafiya. Muka gane cewa dukan mu ya supposed to compliment one another. Kin ga ba wani cewan shi namiji shine kade ya kamata ya komai da komai. Saboda haka 100% ya kamata mata su tashi su ba da goyon baya wa maza a cikin sha'anin duk abin da kika samu, ko kasuwa ne ko albashi ne ko menene, ya kamata sha'anin gida shine number 1 a bashi karfi.
To Hajiya Aisha, to kina ganin kaman lokaci ya kai da ita mace ma ya kamata a ce ta dauki waɗansu haƙoƙi na gudanar ko sarrafa iyali ta yadda za ta samu baki ita ma ta bada shawarwari game da abin da ke faruwa ko da a cikin gida ne ko kuma a cikin al'umma?
Gaskiya lokaci yayi wanda mata za su sa hannu dangane da gudanar da abubuwan gida, watakila na harkan kuɗi ko tarbiya. Kamar yadda muka sani al'amuran yanzu sai dai a ce la haula wala quwwata. Duba ga yanayin da ake ciki, mazaje suna iya bakin kokarin su domin su ga cewa sun sauke haƙƙin da yake kansu. To amma idan muka duba yanayin rayuwar da ake ciki, dole ne fa mata mu sa hannu domin a gudu tare, a tsira tare. Domin da haka ne, idan ke ma kin sa hannu, kina da bakin da ke ma zaki faɗa a ji. Ba wai zaki faɗa a ji na gori ko wani abu ba, a'a, zaki faɗa a ji cewa ke ma fa kina taimakawa a harkokin gida. Duba ga yanayin da ake ciki, mazajen suna iya nasu ƙoƙari. So ke ma ya kamata ke ma a matsayin ki na mata, in har kina so ki ga abin da zai tafi miki daidai, dole ne ke ma fa ki sa hannu ko yaya yake, ko mun kankantan shi.
Hajiya Salma, a baya za a ce ai wannan haƙƙin miji ne, ni mace ba ruwa na, in ka kawo oho in ma baka kawo ba, saboda haka mata sai ki ga yawanci ba su da bakin da za su, idan abu ya dame su ma su furta shi, saboda kila za a ce ko addini ne ko kuma wata al'ada ne an tauye musu bakin magana ta yadda za su faɗi abin da su ma yake zuciyansu. Kina ga kaman wato sanya mata wato su zama su ma suna da haƙƙin da za su ɗauka a cikin gida zai taimaka wajen ba su murya a tsakanin al'umma ko kuma a tsakanin iyali.
To alhamdulillah, kamar yadda yarwata ta faɗa, gaskiya lokaci ya zo wanda mu mata za mu tashi mu taimaki mazajenmu. A lokaci da yanayi yadda muke cikin nan, ba lokaci wanda mace za ta zauna ta ce komai da komai na cikin gida sai dai namiji ya kawo ba. Misali, idan muka duba yanzu mazaje wanda suke ma'aikata ko wajen sana'o'i, a da idan kana da 1,000 za ka iya ka ɗauka ka kawo gida ka ba ma mace ta yi cefane, kuma maybe a yi karyawan abincin safe, sannan kuma a yi na rana a yi na dare. To a yanzu idan muka duba mudin shinkafa ma kadai 2,000 zuwa 2,800, daga 2,600 zuwa 2,800, mudin wake 2,800. To idan muka duba wannan abun, a sati in kika ce a aje miki abincin sati, ki duba shinkafa mudu 10, wake mudu 10, masara mudu 10, wannan abun gaskiya ya kai wanda gaskiya mu mata ya kamata mu taimaka ma mazajenmu. Ba kaman da yanda na san wayansu mata suna da shifa, amma idan miji bai kawo ba sai su ce su fa ba za su taimaka ma miji ba. In miji in ya kawo, in bai kawo ba sai dai a zauna a kwana. Haka wayansu mata ma sai ki gani sai dai su yi nasu da yara su ci, miji in bai kawo ba sai ya ce shi ya je ya kwana a haka ko ya je ya nema. Gaskiya a yanayin da muke cikin nan ya kamata mu mata mu tausaya mu taimaka ma mazajenmu.
Farfesa, kana da ra'ayin cewa wato mata su ma su taimaka a gida, saboda yawancin lokaci matan nan suna ganin kaman wato rashin ko barin muku haƙƙin gidan nan shi yake janyo ake danne musu waɗansu haƙoƙinsu na cewa ba sa ma iya magana a cikin iyali, ba sa ma iya magana a cikin al'umma.
Eh, lallai kuwa idan an duba tun ma daga farko, ai an halicci mace ta zama mataimakiya ne mai dacewa. Ya zamana ya halatta a kanta ta taimaki mijinta duk ta irin lokacin da zai nemi taimako. To kaga idan za ta iya tanadi, idan za ta iya taimaka masa domin abubuwan gida da bukatu da zai kawo kuɗi da sauransu, kaga ta cika umarnin da aka halicce ta takanas. Mata wasu sun yi makaranti, wasu suna da ayyuka, wasu suna da jari. Yau idan za su taimaka wa mai gidan nan, ko da directly ko kuma ta wurin yaransu, biya bukatan yaransu, biya bukatan kai, wasu ma sukan iya biyan bukatan in-laws insu, wato iyayen ma mai gidansu. To sai kaga komai ya tafi da kyau, akwai farin ciki, akwai ci gaba. Da su fa da duk yaransu, kai wani ma da dukkan zuriyansu, in ya fi a kan da shi kadai zai buga dare da rana.
Haka yake, Abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako mai zuwa mu dora inda muka tsaya. Muna godiya ta musamman ga bakin namu Professor Murna Ame ta Jami'ar Jos da ƴan gwaggwarmaya Aisha Aliyu Usman da kuma Hajiya Salma Muhammad sai kuma magidanci Professor Ali Ahmed Difa da suka amsa gayyatar mu suka kuma bada gudunmuwa ga nasarar shirin na wannan makon. A madadin su duka da kuma wakili mu Zainab Babaji da su jagoranci tattaunawar da Dadi Balawe da ya daidaita sautin shirin, a madadin su duka alheri ke muku fata alheri.
Kai mata sune duniya, sune dadin duniya, mata sune duniya, sune sarakan duniya, komi dan su muke ashe mu maza ba.